sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 7 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an shiga cece kuce kan makomar daliban jami'ar jihar Abia da ƴan bindiga suka sace.
Daliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Kuturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su.
To ko menene gaskiyar magana game da cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya yiwa a Najeriya?
Da yawa daga ciki sun nemi mulki su rasa, watakila gani suke yi in zaben ya zo ma ba za su kai inda suke so ba, gara watakila ai abin da zai kawo fituna.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafe da rahoto na musamman wannan karan kan yekuwar haɗin gwiwa da gwamnatin Kamaru da hukumar lafiya ta duniya WHO suka fara kan mahimmancin rigakafin cututtuka masu yawan kama yara. Kamar yadda muka saba albarkacin watan Ramadan, yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni 9 a jere. Makonni 6 kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya a wani zama da yayi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. Tedros ya faɗi cewa an samu rahoton ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a cikin makonni 2 a fadin duniya fiye da yadda aka gani a watanni 6 na farkon annobar. A cikin watannin da suka wuce, kasashen da ke yankunan hukumar WHO sun bada rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace. Yanzu ba lokacin da za a saki jiki bane, har ma da kasashen da ke samun raguwar masu kamuwa da cutar a cewar sa. Annobar na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a India, abinda ya sa Prime Minister Narendra Modi bayan matsin lamba da ya fuskanta ya sanya matakan kulliya a kasar don shawo kan annobar. Ma'aikatar lafiyar India ta bada rahoton sake samun adadin tarihi a yau Juma'a na mutum 414,188 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 da kuma mace-mace 3,915. Jami'ai sun yi imanin ta yiwu ma adadin ya fi haka. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na $2.3 trillion don samar da ayyuka ga Amurkawa. Kudurin da ake kira Infrastructure Bill da Turanci ba gine-ginen hanyoyi da gadoji kadai ya kunsa ba, har ma da inganta makarantun gwamnati da kuma samar da tsarin kulawa mai inganci ga masu manyan shekaru da nakasassu. Kudurin na daga cikin manyan kudurori uku na kudi da fadar White House ta fara kokarin neman aiwatarwa a kwanaki 100 na farkon mulkin Biden. Sauran sun hada da kudurin $1.9 trillion na tallafin tada kuma da tattalin arziki ga Amurkawa, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan Maris, da kuma na $1.8 trillion don taimakawa iyalai Amurkawa da shugaban ya gabatar a watan da ya shige. Idan aka hada su duka, kudurorin uku da jumlar kudinsu ta kai $6 trillion za su sauya dangantakar da ke tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kasar ainihin. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun hadaka suka fara barin kasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargadin samun hasara sosai a jerin wasu hare-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakata, tun bayan da Amurka ta fara fidda dakaranta daga kasar a hukumance ranar 1 ga watan Mayu. Amma a jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakaran na tafiya kamar yadda aka tsara, babu wani abin mamaki da ke faruwa. A jiya Alhamis, General Mark Miley, shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin kasar, ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakaran Afghanistan za su iya faɗa. Ya kuma ce, tabbas mun sha taimaka musu, amma su ke jagorantar faɗan. da yake magana a gefen Miley, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya bayyana kwarin gwiwa akan cewa sojojin Afghanistan na da kwarewar yin fadan. Tayo a cimma yarjejeniya nan da ƴan makonni game da Amurka da Iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliya Iran ta shekarar 2015 idan Iran din ta yanke shawarar yin hakan, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar. Jama'a Amurka sun koma Vienna a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da Iran akan yadda za su koma kiyaye sharuɗan yarjejeniyar, wacce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018, abinda kuma ya sa Iran ta fara saba sharuɗan yarjejeniyar shekara ɗaya bayan nan. Makasudin yarjejeniyar shine Iran ta maida hankali kan ɗaukar matakan takaita shirin nukiliyar ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin hada makaman nukiliya, don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga Amurka da Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Iran dai ta masanta cewa tana da shirin hada makaman nukiliya. Jami'in na Amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben Iran na ranar 18 ga watan Yuni. Kasar Somalia ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diplomasiya tsakaninta da kasar Kenya biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen makwabta da kasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Al-Adala ya yi sanarwar yana mai cewa kasarsa za ta koma hulɗar diplomasiya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. Al-Adala bai bada ƙarin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin kasashen biyu, amma ya ce shugaban Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani shine ya yi yawancin wannan kokarin. Nan take dai gwamnatin Kenya bata maida martani ba a lokacin da sashen Somalia na muryar Amurka ya tuntube ta game da batun. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za a ji cewa a jihar Abia ta Kudu maso gabashin Najeriya, hukumomi da sauran jama'a sun shiga cece kuce kan yawan ɗaliban jami'ar jihar da 'yan bindiga suka sace da kuma halin da suke ciki, yayin da ita ma rundunar 'yan sandan jihar ke bayyana abin da ta sani. Ga rahoton daga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe.
A jihar Abia da ke Kudu maso gabashin Najeriya, hukumomi sun fito da sabbin bayanai akan matsayin ɗaliban jami'ar mallakar jihar da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daren wannan laraban da ta gabata. Bayanai dai daga rundunar 'yan sandan jihar Abia na nuni da cewa har yanzu ba a gano inda waɗannan ɗaliban suke ba, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar CSP Geoffrey Obunna ya shaida. Yace rundunar 'yan sandan jihar da makwabciyarta tana hada gwiwa tare da kawancen jihohin Abia da Imo don tabbatar da cewa an kubutar da ɗaliban. Yanzu muna ƙara himma ne wajen gano inda suke da kuma cafke masu garkuwar. To sai dai yanzu gwamnatin jihar Abia ta bakin kwamishinan yaɗa labarai Chief John Okiyi Kalu na mai cewa tun farko ɗalibi ɗaya tilo ne ke hannun masu garkuwar.
Based on information available to us, only one student is in custody.
Yace idan muka dogara da bayanan da muke da su, ɗalibi guda ɗaya ne ke hannun masu garkuwar, biyu sun tsere daga hannunsu. Ɗaliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Uturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su. Yanzu har da gwamnatin jihar Imo a yunkurin da ake wajen nema da ƙwato ɗalibin. Saboda haka, ina da tabbacin cewa gwamnonin biyu za su tabbatar da cewa an inganta tsaro a wannan hanyar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso, har yanzu muna Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce kan zargin cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya faruwa a ƙasar saboda halin da take ciki.
kan haka ne murya Amurka ta nemi jin ta bakin mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu wanda yake
ni dai abin da nake so na ce shine mun fi karfafa batun nan akan mutane masu neman tada fitina a ƙasa masu neman su hargitsa gwamnati to kaga idan fitina ta shigo ta canjin gwamnati ba tare da zabe ba wannan ne da za a ce zai iya shigowa ciki muhimmin dai abu da nake so masu saurare su fahimta shine masu bincike na sirri da suke gargadi akan cewa akwai masu neman tada fitina da yawa daga ciki akwai ƴan siyasa kuma aka ce akwai shugabannin addini ne wasu su masu nemi mukamin nan su rasa sun nemi mulki su rasa saboda haka maimakon ayi hakuri a jira zabe mai zuwa watakila gani suke in zaben ya zo ma ba za su kai inda suke so ba gara watakila ayi abin da zai kawo fituna wanda zai hargitsa shi kansa tsarin mulkin demokradiya a kasa yanzu misali guda daya akwai tarurruka da wasu tsofaffin shugabanni da aka ji suna yi kokarin hadawa kuma gwata maka a cikin tsofaffin manya a kasar akwai wanda an tuntuɓe su don magana taro ma ake so na kabilu na Najeriya kabila wai mai duk cigaban da aka samu a kasar nan wai yanzu kabilanci an dawo da shi wai in su kabilu suka haɗu sai su yi Allah wadai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari su ce ba su bukatar sa to wannan fitina ake nema a kawo a kasa wani fitina sanar da wayannan abubuwa kuma in lokaci ya yi na tabbatar maka cewa su waɗanda suke kula da harkar tsaro sun san abin da su yi akai
amma ganin cewa hatta da rundunar sojoji ko hukumomin sojoji na Najeriya sun yi wannan gargadin kuma suna kamar jan kunnin jami'ansu cewa su yi takatsantsan su yi hattara ba alama ce da ke cewa wannan abu ya ƙara ƙarfi ta yadda ya kamata a ce yanzu kame ake yi ba ma maganar gargadi ba kawai
eh idan ma an fara kamen ni ba zan sani ba tun da dai ba cikin jami'an tsaron nan nake ba amma dai idan har ya zama ba alama cewa su yi kame ko su bayyana hakan na tabbatar maka ba za a fasa ba amma abu ne da gwamnati ta ɗauka ba da wasa ba
to ita gwamnatin akwai abin da take yi ta hana irin wannan yunkurin kamar na gudanar da mulki ne ba daidai ba shi akwai wanda ake yi ba da su ba a'a wani maganar siyasa da bangaranci ne ya shigo kawai ake kokarin maganar juyin mulki ko kuwa meye ku kuka fahimta
a'a ka gane shi wanda duk yace ya zabi tsarin mulki na demokradiya duk duniya ba kai a Najeriya ba ai muhimmin turki na demokradiya shine zabi da ci zuwa lokaci gwamnati za a kafa ta in an zabe ta a kafa ta a ba ta wa'adi in ta cika wa'adi ta dawo ma jama'a ta tambaya jama'a kuna son mu ko ba kwa son mu ai ta demokradiya take saboda haka ba wani gajeriyar hanya da za ka bi ka ce a kana so ka ci mu burin mulki inda demokradiya ake kuma ka yadda da ita ba tare da zuwa ga jama'a ka roke su kuri'a su baka ko su baki in suka hana sai a hakura a sake dawowa ko kuma wasu su zo su karba wannan zance na cewa wai ana neman a yi wai ko wani zanga-zanga ko wani juyi ba tare da tsarin mulki na demokradiya ba a wannan ya saba wa doka da tsarin mulki gwamnati kuma za ta san mataki da za ta dauka yayin da ta samu shaida a kawo
an gaida Umar yanzu kuma ga rahoto na musamman
a yau ne juma'a 7 ga watan 5 2021 ne gwamnatin kasar jamhuriyar kamar haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya OMS suka fara gudanar da wani gangami na allurar rigakafi na cutar ƙyanda da kuma ba wa yara ƙanana vitamin da kuma maganin majiran ciki sai dai ga dukkan alamu dai allurar ta rigakafi na jarirai ne daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5 kamar yadda baba Mustapha shugaban gudanar da a rubuta kafin na kasar jamhuriyar kamaru karkashin kungiyar OMS din ta duniya ya shaida mai a wata tattaunawa da muka yi da shi
eh wannan shi bijikan din da ake kawo na polio saboda yara ne yaro daga wata daya kwana daya zuwa shekara 5 shin din ne to mun fara shi yau juma'an nan shi saboda wannan din amma kungiyar da ka ba mu wannan abin nan kungiyar rashin lafiya na duniya ne kungiyar lafiya na duniya su ne suka ba da wannan abin da ko ne wata hudu wata uku ana yi a yara
to a wannan allura bai tsoratar da al'umma ba musamman iyayen jarirai ne
eh iyayen jarirai waɗansu suna ki waɗansu suna yadda domin waɗansu ba su san ma manan polio ne shi polio ne shi ne yake shinye kafan yaro a ce wata kila iska ne kaga ganin ba iska bane polio din ne yake shinye kafan yaro tun da yake ba mishi rigakafin din ba to wannan ciwon din ne yake samun yaro
to yanzu ya kuke samun kuna samun matsaloli ne tsakanin ku da al'umma wajen mika musu wannan allura na rigakafi
eh waɗansu suke ki ba ma zuba ma wani tilasta su shi ga kuma muke wani suka so mun suka yadda a yi musu ai ma yayin su jariyan su
me kike ga cewa sana hangowa kamar kuna musu allurar rigakafi na corona ne
eh sai kamar cewa na corona ne aka juya shi zama cewa na wani polio ne ko ba shi bane
kamar naga abubuwa kusan guda uku kuke bawa yara na allurar kafi da menene
da kuma vitamin A na jiwa yara kuma da kuma macizan na macizan ciki da yake ba su kuma da kuma na polio da yake ba su guda uku ne
sana biyan wadansu kudade ne ko kuma a kyauta
a kyauta ne a kyauta ne ba biya a kyauta ne
to ku wani irin awabe kuke samu daga wajen wannan kungiya ta lafiya ta duniya
eh duk wani mutum da kuma ta san wani lokaci kada sa ku ji a gaba ku ji ba shi bane
wani kira zaka yi wa gwamnati wajen ganin cewar an yaya ta abin ta kogina domin al'umma su samu karbi
eh abin da mu gwamnati cewa shi wannan abin din dole gwamnati ta tsaya ita kiradin din tana faɗa cewa ayi ma yara ayi ma yara don su wadannan yaran din nan ba san abin da zama gobe ba dole a musu rigakafin din kada gobe kuma zama ne abin da ga kamarun nan shi muke so ga ma gwamnati da Allah gwamnati ta san abin da ake mamu mun ta dubin gobe su tamake kasa
sai kuma talakawa wanda kuke kokari akan su
sai kuma talakawa kuma muna kokari da yawa akan su domin ai ne tayi mukan su kun kwanci can baya da koyar ta kungiyar ta zo ta tayi mukan talakawa a wannan duwala
haka zalika shugaban na bayyar duwala kuma inda aka fara gudanar da alurar na rigakafi Alhaji Jibrin Hamza ya yi mini karin haske kan gudanar da alurar rigakafin da suke yi a wannan shiyar
eh muna kula da wannan alura na rigakafi saboda mun san cewa yayanmu a rani duk ciwon polio na kama su polio nan kuma shine ciwon da yake gurgunta yara da zama ka ga yaro ya fito kaman mongol gurgu hakan nan to shine wato wannan shi alluran din na digo ne a baki yake diga shi saboda kariya ga wannan cutar din to ana tafiyar da wannan vaccine a hade da kuma na vitamin saboda kaga yaro wani zailin yana nan kamar dan Ethiopia ba da vitamin a jiki ana bayar da wannan saboda vitamin da kuma na kashe tsutsotsin ciki kamar macizan ciki shine wato aini vaccine polio da yake haduwa da vitamin da na deparazin yara wanda ake kiran shi zentel shi maganin macizan ciki wannan kuma vitamin dan tubo ne yanka shi ake a dan diga mai yaro a baki wannan kuma shi na polio ne shi ma bude shi ake a diga mai yaro a baki ba allura na soka bane kaman da wadan suke ce ana soka allura na corona ne ana so a kashe jama'u
a yanzu ya wani shawara zaka ba wa jama'a da su wannan da na kawai wajen allura da kuma
shawara da zan ba ma yan uwa dukan mu gabaki daya wannan allura ba na cutar juna bane wannan allura shi na taimakon juna ne wanda yake ana ce gwamnati tana ba da dubban kudi mai yawa saboda a cutar da mutane wannan kan ba na cutar da mutane bane ni kaina da nake muku magana ina daga cikin shugabannin shanin kungiyar vaccination ne haka ce na soka ne ko ni kaina ba zan soka ba wannan kan amma ga ce na digawa baki ko komprime na ba mu yara wannan ni ne ma farkon dauka ba mushkila
sannan kuma na tambayi Hajji Ali wato wanda ta kawo jaririnta don a yi masa abin da rigakafi ga inda hira ta muta kaya da ita
ina tare da ɗaya daga cikin wanda suka kawo yara ko jarirai wajen wannan allura na rigakafi da gwamnatin kasar Kamaru ta take ko take wa yara ba tare da abiga ko sisi ba
mun kawo yara ne domin mun san yana da kyau kuma ba abin da zai cutar mana da yara bane
to amma wani suna gurin cewar ko dai kamar allurar corona shi ake wa yara ya aka yi ke baki razana ba da wannan allura
ban razana ba domin na san ba za su cutar mana da yara ba
to shi wannan polio da kuma na mutum cikin nan kin ga yana da kyau ne da vitamin da ake barwa
yana da kyau sosai don la da kyau da ba za mu kawo yaran mu ba yana da kyau wallahi
wannan kira da ke sauran takwarorin ki mata domin su amshi wannan kira da ke
wallahi kowai fito ya kawo dan shi a yi mishi don wannan allura ne mai kyau ba wai alluran da zai cutar mana da ƴaƴan mu bane Allah kawai fito ya kawo ƴaƴan shi. Domin ciwon polio ba ƙaramin ciwo bane yayin da ya kama yaro. Kuma dai tunda mun samu rigakafin din an kawo mana shi a kyauta kuma dai kawai fito ya kawo na shi gudunmawan yaro.
To yanzu ya ke ganin wannan vitamin din da kuma maganin matsalolin ciki sukan suna damun yaranku ne?
Eh mici zai kan gaskiya suna damun yara amma kuma yayin da aka ba su suka sha cikin ikon Allah kuma gaskiya muna samun sauki.
To vitamin din kuma yakan sa yaro cin abinci ne ko kuma kwarin gwiwa?
Duka yana sa yaro ci kuma yana sa shi kwarin gwiwa ne.
Kamar yara nawa kika taba kawowa domin a yi musu irin wannan allura?
Na kawo yara da yawa ba zan iya kirga ba duk yara na duk shekaran an turo kam ina kawo yara na yi musu.
A halin yanzu dai an fara gudanar da rigakafin ne a bangaren da aka fama da matsanancin zafi domin tarar irin abubuwan da zai iya bijiro wa yara kanana a kasar ta jahohiya kamaru Muhammad Awal Garba mujara Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Masha awanin tamura a bangaren hawaren kasar da kudu kamaru suna kokawa kan dakatar da gine-gine na gina sabbin filayen wasanni da gwaje kasar kamaru ta dakata sannan kuma da duka alamar tambaya kan rashin gudanar da gasar laliga a wannan bangarorin guda biyu an da ake amfani da takaddama ga maharan yan aware duk da irin takarwar gani da kula-kula din wannan sashen suke yi a gasar kakar kowane shekara wannan ya sa na tuntubi ɗaya daga cikin matasa masu sha'awun kwallon kafa na wannan bangaren Malam Shamsu ga abin da ya gabata mu cikin hirar da muka yi da shi ne.
Eh to a gaskiya wannan matsala ne mai mana katutu wanda ya shafi matsalan wato ainihin wannan wasan kwallo ta premier ta kasar Kamaru musamman mu da wanda muke arewa maso yammacin wannan kasa domin kasancewa muna nan a cikin wannan yanayi na tashin hankali da ake ciki na yan taware haka ya jawo ci baya sosai wanda manya-manyan wato club da muke da su na wannan wasa muna da Young Sport Academy haka zalika muna da PWD of Bamenda wanda suna samu yawanci mutanen da zasu zo su yi wasa masu ba su so samu masu zo akwai kwana wasan da aka yi kwanaki baya da suka wuce makonnin da suka wuce PWD tana da wasa da wata wato club wanda take nan ta sashin Faransa ne amma club nan kin zuwa suka yi kuma kin zuwa nan da suka yi ba saboda komai bane saboda maganan tsaro ne na farko kaga an rusa mana wajen wasa akan za a gina wajen wasa wanda ba a gina wannan wajen ba yanzu a cikin Bamin da ya zama na ma ba a cikin birni ake wasa ba a can wata uwa kauye ake tafiya har can my five wani daji ne aka samu aka ji aka samu aka kankare ta aka mai da shi fi to yanzu su suna jin tsoro su samu su zo wannan wajen su yi wasa kai koda yawanci sun zo ma ba su wasa cikin kwanciyar hankali haka ya saka shi ana gani a ai wannan zamba ne da wannan team suke samu kawai wayannan ba su zo ba sun zo ma ba su kwanci wasa cikin kwanciyar hankali wayannan kuma suna ta samun maki to ga wajen da aka rusa nan akan za a gina shi yafi shekara 5 yanzu yana tsaye an yi samu an rusa komai a ciki akan za a gina karshen ta ma shaguna aka zo ake ginawa a cikin wannan waje din wanda hakan nan ne ya samu masu dan kananan matsaloli aka tsayar inda ake ganin dama ga wata matsala nan ana so a bullo da wata matsala to wannan da ya shafi wannan wasa ta premier a wannan sashin namu kan gaskiya da matsala
mama Awal Garba mujar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Mansur Hamadisha. Wannan wata mai alfarma, wata mai rahama, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, wata mai falala wanda cikin shekara so ɗaya ne. Ina jan hankalin matasa kenan ne amfani da wannan dama. Cikin yanzu gashi muna cikin goma na ƙarshe, malillumka aikin muna alheri. Sadaka kana yi limka goma na ƙarshe ana yin iftar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kwana goma wannan na ƙarshe yana tattarawa duka ya bar iyalin shi ya nisanci iyalin shi koma masallaci da kwana. To ina jan hankalin matasa shi koyi da abin da manzo tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi. Misali ni dan lakwal ne, dan boko ne, sai na sauko daga karatu na, kuma wannan baya hana in je masallaci in yi karatu. In na sauko karhe daya ba ni dawowa daga masallaci sai daidai wurin shan ruwa, daidai iftar na yi da shan ruwa, kuma hallo zan koma masallaci in je mu saurari tafsir. Akai tafsir kuma ai shiga ai a ci gaba da qiyamul layli, an yi da qiyamul layli har yau, kuma ba ni dawowa gida. Zamanawa nake karatu ai karatu na Qur'ani. Kana karatu please, kana ƙara kusanta ubangijin ka, yana ƙara karɓa addu'a. Ana ida kuma mutum sai suhur kadan samu kuma kadan kwanta, kuma har yau sai ka ƙara maimaitawa.
Sunana Muhammad Imam Omar, kuma ni mazaunin birnin Yamai ne nan jamhuriyar Niger. Azumi yana da amfani ga jikina ni a matsayina na matashi, tunda yau kai kusan shekara guda kana cin abinci kuma jikinka yana aiki. To azumi watan nan guda zai sa jikinka ya huta, ya samu yayi toho, yayi sabon toho. To kaga wannan tohon da zai yi shi zai sa nan gaba kuma ka tunkari rayuwa da ƙarfinka. To haka nan ne, amma sabanin yanda wasu mutane suke gujewa azumi ta hanyar cewa ba su da lafiya da dai sauransu, wannan kaga ba su sani bane ba, rashin sani ya haifar da lidu.
Fatar an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere, makonni shida kenan kuma ana samun ƙarin adadin mace-mace, a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO, a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na $2.3 billion don samar da ayyuka ga Amurkawa. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakaran haɗaka suka fara barin ƙasar. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa, ke muku fatan alheri.